Masaurare, assalamu alaikum. Muhammad Anur Muhammad ne ke fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin wannan shiri namu na safiyar Litinin za ku ji cewa shugaba Trump na Amurka ya ce a yau Litinin za a fara wata sabon tattaunawa da Iran kan sake buɗe mashigar Hormuz da kawo ƙarshen burin Iran ɗin na nukiliya. Japan da Amurka sun ce sun ɗauki wani mataki na haɗin gwiwa don farfaɗo da darajar kuɗin Japan ɗin bayan ta yi faɗuwar da ba ta taɓa yi ba a shekara 40. A Najeriya, 'yan bindiga sun kashe wasu sojojin ƙasar suka kuma yi awon gaba da mutane da dama a jihar Zamfara, a makwabciya Sokoto ma sun kai hare-hare inda suka kashe mutane da dama.
Sun dinga harbi na mai kan uwa da wadi, suka shiga suka kwashi dabbobi da mashushuka sababbi na matasa da suke kabu-kabu. Sannan suka je suka iske wani gida guda, suka shiga ɗaki, suka kunna mu mutane wuta, mutum 11 suka mutu a cikin ɗakin nan.
A jamhuriyar Nijar, yau 3 ga watan Agusta, ƙasar ke bikin cika shekara 66 da samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka na Faransa.
Magana 'yancin kai magana ce ta takarda, magana ce ta rubutu, inda talaka ne ma'auni. 'Yanci mun same shi ne ta bakin magana, amma ba abin da ke unhwana ma Nijar.
To za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin a cikin shirin, amma yanzu bari mu fara da labaran duniya tukuna. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan shiri na hantsi na ranar Litinin, wanda a cikinsa za a ji cewa shugaba Trump na Amurka ya ce a yau Litinin ɗin za a fara wata sabuwar tattaunawa da Iran kan sake buɗe mashigar Hormuz da kawo ƙarshen burin Iran na nukiliya. Hukumomin Myanmar sun ce tsohuwar jagorar ƙasar Aung San Suu Kyi da ke tsare a gida ta gana da wani wakili na ƙungiyar agaji ta duniya ta Red Cross sakamakon damuwar da ake nuna kan lafiyarta. A Najeriya, mamakon ruwan sama tare da iska sun haifar da ambaliya da ta lalata gidaje da raba dubban mutane da muhallinsu a wasu yankunan jihar Yobe.
Garuruwan da muka samu matsala da farko akwai garin Bada Local Government, wanda muke da kimanin mutane wanda iftila'in wannan iska da ya taso ya shafa kamar kimanin mutum 2,038. A Karasuwa Local Government mun samu gida 600.
Bayan zaman aro da zaɓin sayensa a yanzu, Barcelona ta yanke shawarar Rashford ya koma ƙungiyarsa ta asali Manchester United. Koya magoya baya suka ji,
Allah raka taki gona, daman can ma zan washe ma ban jira ɗinta ba. Saboda gaskiya Rashford ɗan wasa ne wanda sai ya sa magoya sun tashi za su yi ihu, amma kuma da ƙarshe su koma su zamana.
To za a ji wannan labarin wasanni da kuma wasu rahotannin da muke tafa da su a shirin hadda labaran kasuwanci tattalin arziki, amma yanzu bari mu fara da labaran duniya tukuna. Ana tare ne da Muhammad Anur Muhammad daga sashen Hausa na BBC.
Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da kuma shafin mu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro, Aisha Al-Jafar ke muku sallama a cikin shirinmu na ƙarfe 3 daidai a agogon Nijar da kuma Nijar, wato bidiyo dai kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa hukumomin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Turai na ci gaba da janye goyon bayansu ka sake tsayawa takarar shugaban FIFA Gianni Infantino. Iran ta musanta bayanin shugaba Trump na cewa Amurka da Iran na sauti barin tattaunawa daga yau. A Najeriya, wasu shugabannin addini da manyan 'yan siyasa sun goyi bayan sukar da tsohon Bishop ɗin Abuja ya yi wa shugaban ƙasar na rashin jurewa adawa da jefa 'yan ƙasar cikin matsanancin hali.
To me ya fada da ba shi ne 'yan Najeriya suke kukawa, shiga kasuwa, shiga titi, kukan nan da kai ba ma kirsa kaɗai ba, har musulmai da kowa a Najeriya yana kuka a fredericton tsoro, yana kuka a kwan yunwa, yana kuka abubuwa su tafiya.
Har ila yau a Najeriya, ƙasar ta shiga wani ƙawancen tsaro da Saudiya da wasu ƙasashe 12 domin kare hanyoyin kasuwanci da sufurin mai a tekun Bahar Maliya. To sai dai duk da yabawa da masana ke yi sun kuma ja hankalin ƙasar.
Inda aka ce Najeriya za a zo a ce za a nema taimako mu je mu yi yaƙi, to wannan abun gaskiya Najeriya bai kamata su shiga abin da bai dame ta ba. Na biyu kuma inda mun yi saboda kan cinikayyar manmu ne, to gaskiya yana da kyau kuma zai taimake mu.
To akwai kuma ƙarin wasu rahotanni, amma sai bayan Muktari Adamu Bawa ya karanto mana labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 19 da mita 25 da shafinmu na internet bbchausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Aisha Aliyu Jafar ce ke fatan kun huna lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 a kogon Nijar da Niger, wato 7:30 kenan a kogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa Rasha ta ce wani harin jirgi maras matuki na Ukraine yayi ajalin mutum 7 da jikkata kusan 40 a wani wurin shakatawa na bakin teku. Shugaba Trump ya zargi jagororin Iran da yin ƙarya bayan gwamnatin Tehran ta yi watsi da ikrarin sa na cewa an kusa so tattaunawa tsakanin bangarorin biyu. A Najeriya, kwamitin da shugaban ƙasar ya kafa domin tsara ka'idojin doka na aiwatar da 'yan sandan jihohi ya ce yawan jama'a da arzikin ƙasar ya bayar da damar kafa su.
Rashin tsaro ya yi yawa, kuma 'yan sanda da muke da su yanzu yawansu bai kai yadda za su addressing yawancin matsalolin da ake samu na insecurity ba. Kuma ƙasa tana da arziki wadda kowace jiha yanzu tana da damar za ta iya ta kafa nata state police.
Har ila yau a Najeriya, gamayyar kungiyoyin fararen hula sun buƙaci majalisar dattawan ƙasar da ta yi watsi da wani ƙudurin doka da suka ce na yunkurin daƙile ayyukan kungiyoyin fararen hula da kuma na 'yan jarida a ƙasar.
Muna ga cewa wata dabara ce da za a ci gaba da daƙile aikace-aikacen kungiyoyin fararen hula da kuma waɗanda suke neman lalle-lalle a ringa bin doka a Najeriya. Mu muna ga cewa a yi watsi da ita ba ta da amfani.
To akwai duk waɗannan da ma ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma farko sai mun sha labaran duniya tare da Muhtari Adamu Bawa.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
To jama'a barkamu da safiya da fatan kun waye gari lafiya, sannan ku da kasancewa da zangon farko na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta ce fatocin miyagun ƙwayoyi da safarar bil'adama na ƙara janyo barazanar tsaro ga rundunar sojinta da ke Afirka da ma Najeriya. Ƙaddamar da zaman sabuwar majalisar dattawan jamhuriyar Benin ta buɗe wani sabon babi a fagen siyasar ƙasar, za ku ji dalili. Wata ziyarar faɗaɗa ilimi da ɗaliban jami'ar Chad suka kai jamhuriyar Nijar ta ƙara yawaita dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Ita kuwa Iraki ta shiga tsaka mai wuya dalilin yakin Amurka da Isra'ila a kan Iran. Saboda hararar da take fuskanta daga ko'ina. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muke muku tanadi, amma zan fara da labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
EW labaran duniya.
Morocco ta zargi masu yaɗa labaran bogi a shafukan sada zumunta da ingiza mutananta zuwa Spain. Jiragen ruwan Saudi Arabia makare da mai sun ƙetare mashigin Bab al-Mandeb na Yemen. Jagora adawa Myanmar da ke tsare Aung San Suu Kyi ta gane da ƙungiyar agaji ta Red Cross.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraronmu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku kai tsaye daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi, za a ji halin da ake ciki a jihar Zamfara, Najeriya. Bayan da 'yan bindiga suka yi garkuwa da mutane 50 tare da kashi dakarun gwamnati. Har yanzu a Najeriya, bayan da hukumar zaben ƙasar INEC ta wallafa sunayen ƙarshe na 'yan takara a zaɓukan shekarar 2027, masu rajin kare demokradiyya sun yi alwadai da salon sauya sunayen 'yan takarar. Can a gabashin Afirka kuwa har yanzu tana ƙasa tana dabo a gabashin, inda gwamnatin Kigali ta ƙaryata yarjejeniyar Kinshasa da 'yan tawayen FDLR. Muna tafiye da labarin wasanni da shirin muhalli, amma duka sai Muhammad Tijani Hassan ya fara da labarin duniya.
DW labarin duniya.
'Yan bindiga a Najeriya sun saki alƙalin babbar kotun jihar Kebbi wanda aka sace a makon da ya gabata. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.6 ta afku a gabashin Masar. Isra'ila ta bayyana damuwarta kan shirin Trump na kwancewa Hamas ɗamara a zirin Gaza.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW. A jerin rahotanni na wannan yammaci za ku ji yadda kungiyar tarayyar Turai ta buƙaci ganin an ƙarfafa matakan tsaron ƙasashe da arewacin Afirka ta hanyar haɗaka tsakanin ƙasashen kungiyar. A Najeriya kuwa za a ji yadda wasu shugabannin addinin Kirista suka ja zare da fadar shugaban ƙasa kan sake tsayawa takara saboda matsalolin tsaro da tsadar rayuwa. Za a ji martanin bangaren gwamnati a cikin jigon shirin. Muna ma tafi da rahoto kan yadda Turai ke fuskantar mummunar gobarar daji a wannan bazarar sakamakon matsanancin zafi da aka taɓa fuskanta a tarihi da kuma ƙarancin ruwan sama. Akwai ma wasu rahotannin bayan waɗannan, amma bara mu fara da sauraron halin da duniyar ta muni tare da Muhammad Tijjani Hassan. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
DW labarun duniya.
Trump ya yi gargaɗin cewa takunkumin toshe tashoshin jiragen ruwan Iran na nan daram har sai ta miƙa wuya. Gagarumar gobarar daji ta tashi a kudu maso yammacin Netherlands. Mayakan Al-Shabab sun yi ikirarin kwace iko da wani yanki mai matukar muhimmanci a Somalia.
Karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22-25.
Rukayya Abba Kabara.
Mai sauraro barkamu da asubahin wannan rana ta Litinin da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A tarayyar Najeriya, ƴan ta'adda sun kashe mutane 12 a jihar Sokoto. Jamhuriyar Nijar na bikin ranar ƴancin kan ƙasa a yau. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar sake shiga yarjejeniyar zaman lafiya da Iran. To madalla yanzu ga labarin B2B. Karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22.
Rukayya Abba Kabara.
Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a zagaye na biyu na labarin wannan safiya da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya, ƴan ta'adda sun kashe mutane da dama tare da garkuwa da wasu a hare-haren ƙarshen mako da suka kai jihohin Sokoto, Zamfara da kuma Katsina. Matatar mai ta tema da ke ƙasar Ghana ta fara aiki. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar ya sake shiga wata yarjejeniyar zaman lafiya da Iran. Tuma da yanzu ga labarin B2B. Biyar daidai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 16.
Azima Bashir Aminu.
Masu sauraro barkamu da wannan yammaci ga kanin labaran. Fadar shugaban Najeriya ta yi kakkausar suka ga jagoran majami'ar Katolika na ƙasar wanda ya buƙaci tunabi ya haƙura da sake tsayawa takara kan gazawarsa a ɓangaren tsaro da ilimi. Harin sojin Sudan ya kashe fararen hula 35 a wani gari da ke ƙarƙashin ikon RSF a yammacin Darfur. Yaƙin Amurka da Iran ya ɗauki sabon salo bayan da Trump ya dakatar da hare-harensa kan Tehran bayan shiga tattaunawa a wani yanayi da Iran ke musanta faro wannan tattaunawa. To yanzu kuma ga cikakkun labaran.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ƙasarsa za ta soma wata sabuwar tattaunawa da Iran a ranar Litinin. Sannan za a ji cewa wasu da ake zargi 'yan bindiga ne sun kashe akalla mutum 12 tare da sace mata da yara a wani hari da suka kai cikin dare a wani ƙauye da ke jihar Sokoto. Kanin wasu daga cikin takaitattun labarai kenan na ranar Litinin, 3 ga watan Agustan 2026 daga nan TRT Afirka Hausa.
Masu sauraro barkamu da warhaka, kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Sai a kasance da mu domin jin shirye-shiryenmu. Da farko za mu fara da labaru, sannan sauran shirye-shiryen masu farin jini su biyo baya. Yanzu sai a gyara zama a sha labaran tare da ni Fa'iza Muhammad Mustafa. Da farko ga kanin su. Ƙungiyar masana'antun auduga ta Sin ta ƙalubalanci matakin Amurka na yunkurin daƙile kamfanonin Sin ta fakewa da zargin tilasta ƙwadago. Jimillar darajar tattalin arzikin teku na ƙasar Sin ta kai 1.5 trillion a rabin farko na bana. Gwamnatin Najeriya ta fito da wasu ƙa'idoji da za su kawo sauƙi ga 'yan ƙasa masu shigar da na'urori marasa gurɓata muhalli daga waje.
Kuna tare ne da tashar CRI.